拜拜，美味啊！
前天阿珍姐说的真难啊，这有夫人你这还去找木匠的女子，我们新疆不行啊，木匠的女子，我们新疆不行女子，我们新疆靠我女子，岂敢？
现在都看见他那高僧不都是那亲戚呢？就有他去做，去个班哪去？他往去去个班里面，阿珍喜欢的木匠你去送。今我们看见他那高僧哪么人呐？都看见把他的钱往送那去，跟他那负责送，他来高木叔，弯弯的在解决什么？
所以让你的让把顺，也没才能把顺，都看你阿卡的很能数，第二让你的让不嘛，这把顺这些修个班，还去看你的，阿妈人把顺，这么看人把顺，这我们的怎么把顺，这个把也是来去挣钱的。
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsakamar wuya to har yanzu ana ci gaba da zaman daddare a fannoni daban-daban na jamhuriyar Niger dangane da juyin mulki na ran 26 ga watan Yuli da aka yi wanda kuma har yanzu cece ku ce take kansa musamman abubuwan da ke faruwa a baya-bayan nan kamar turjiwa da jakadan Faransa yi na kimbin umarnin gwamnatin mulkin soja da tace ya tattara nashi bar kasar har yanzu yana nan cikin yamai a zuwa lokacin da muke daukar wannan shiri din kuma ya ke bar Faransa din kuma bisa ga dukkan alamu ya ke tafiya ne a tare da umarnin da ya samu daga Paris wato daga wajen ita gwamnatin ta Faransa ta shugaba Macron me ne dalilin Faransa na daurewa shi wannan jakadan gindin ci gaba da zama cikin yamai duk da cewa masu kasa sun ce ya fita Faransa ta ce umarnin ya bar kasar ya fito ne daga haramtacciyar gwamnati ba halaltacciyar gwamnati ba to yayin da wannan take faruwa ne kuma su shugabannin juyin mulki na Niger suke ci gaba da kiran taron mutane iri-iri zuwa a bayyana a nuna goyon baya ga wannan juyin mulkin da suka yi abun mamaki shine cewa ba sa barin mutane da ke adawa da wannan juyin mulki su ma su fito su yi nasu zanga-zanga na nuna rashin yarda su da tumbuki wannan gwamnatin ta farar hula ta shugaba Muhammad Bazoum wanda ake ci gaba da tsare shi a karkashin kulawar su sojojin da suka yi masa juyin mulki din yayin da duk wannan kuma take faruwa muke jin cewa gwamnatin mulkin soja din a can bayan fage tana ta koran mutane ma'aikata manya da kanana wanda bisa ga dukkan alamu ba sa tare da ita dangane da juyin mulkin da suka yi kafin mu tsoduma cikin muhawarar mu ta yau bari mu ji wa'annan ra'ayoyi
sunana na suwa Asun Sharif shugaban kwamitin amincattu na game da gungiyar arewacin Najeriya to ni bisa ra'ayi na game da wannan mataki da su gungiyar ECOWAS ta ɗauka ina ganin kamar sun yi ɗauki abin da tsauri kuma akwai hatsari a cikin al'amarin ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diflomasiyya a gurin da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar gwamnati ba da kuma ɓata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu. Kaga ita dai Najeriya da Niger alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin Najeriya da Niger. Saboda haka kamata ya yi a nemi maslaha da maganar soja ba. Domin shugabar soja za ta iya gani matsala a cikin rigimar zai zamanto talaka shi ne zai sha wahala in an fara yaƙi yana kashe-kashe to ka ga maganar shigar da kaya da kasuwanci da al'amura zai tsaya to wannan abin ba wani ne zai cutu ba talaka ne zai cutu.
Dr. Mazo Abubakar babban mashawarci ne na Prime Minister ɗin Niger Malam Ahmadu Muhammad in abun yana yawa wallahi ina tsammanin cewa lalle kuma waɗirin irin sulhu ne za a yi zai da cewa abin zai musu ya kuta don saboda ƙasar wannan ba wani a tsibiri ba wani tsibiri take tana nan kewaye da ƙasashe kuma wannan ƙasashen makwabta ƴan uwa su ne suka ce ba su yarda da wani abin ba kenan kaga abin nan in ba a zo aka zama to wallahi mutane jiki zai hudu to don wannan nake kira a zo a zama kuma ni na yi imani da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum mutum ne adali kuma yana iya ya musu ahuwa ta sakamakon abin da suka yi.
To madalla to sai ci gaba da muhawarar nan mai zafi da ke gudana wacce wakilinmu Nasiru Adamu kai shirya mana tsakanin ɗan jarida Shu'aibu Mungadi da kuma Jibrin Zakari mai sharhi wanda ke son ganin an yi amfani da karfin soja an tumbuke waɗanda suka ji mulki a can jihohin Niger. Daga cikin abubuwan da za ku ji sun taba a yau akwai magana cewa me yasa wasu shugabannin kasashen da Faransa ta mallaka ba sa da tabakin magana kan magana juyin mulki ko kuma maido da demokradiya a jihohin Niger.
Waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikin su an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerun su waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kidan da Faransa suke yi suke masu ne kasancewa su iyayen gidan su saboda ganin tabargazar da su ma da yankan kaunar da suka yi ma demokradiya. Cameroon ta yi ma demokradiya karan tsaye sosai saboda shugaban Cameroon yana bai san inda yake ba yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma dan shi yake mulki. Demokradiya bata ba da dama shugaban kasa mai da lafiya dan shi ya dauka ba. An kashe shugaban kasar Chad dan sa ya karba. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo shugabannin su sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki waɗansu ƴaƴan su ke mulki a halin yanzu. Ko yaushe maganin juyin mulki shine shugabannin kasashen Afrika zubar da tunanin su na cewa idan ka hau mulki sai mahadi kan ture sai illa masha Allahu ko adinka ya kare sai ka zo kai gyaran tsarin mulki kace sai ka ci gaba kamar yadda abin da ke faruwa kenan yanzu a Senegal da Togo da Cameroon da sauran wurare. Saboda haka dole sai an zubar da wannan tunani matsawar wato dan siyasa zai yi amfani da mulki ko da karfin mulkin sai ya gyara tsarin mulki domin ya yi tazarce to shi ko soja zai yi amfani da bindiga domin ya karkade tazarce. Ya kamata shugabannin kasashen Afrika su zauna su yi bitar waɗannan abubuwa su wa kansu wada su durar da kansu su dawo bisa turba. Ba za a sake juyin mulki ba ko an yi ma talakawa za su canza da kansu saboda akwai kasashen da irin Sudan an yi juyin mulki kowa ya ga yadda talakawa suka fito an yi shi a Egypt an ga yadda talakawa suka dawo suka yi resistance suka ki jinin abin to inda duka ga talakawa sun fito suna kin jinin juyin mulki to shugaban da aka kawar aka hambara to shugaba ne mai adalci wanda mutane ke so. In kuma ka ji talakawa na murna to ka tabbatar da cewa suna cikin dandana kotar su Allah ya kawo musu wani wanda zai cece su.
Yawwa Jibrin Zakar bari a shawo mun gadi bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Jibrin Zakar idan ka fahimci abin da shi shawo mun gadi yake cewa watakila su ma yan demokradiyyar na zama irin abin da ake cewa sai bango ya tsage din nan ne ka dangare kan samu wajen shiga irin wannan ne watakila yake faruwa yake jawo irin waɗannan juye-juyen mulki da ake a wasu ƙasashen Afirka.
Na'am, kamar yadda yayi bayani akan abubuwa guda hudu, yayi bayani akan kungiyar dattijan arewa, yayi bayani akan malamai, yayi bayani akan ƴan gidan rediyo da sauransu. To duka a cikin waɗannan uku da ka lissafa, kiraye-kirayensu a Najeriya baya tasiri. Najeriya ta faɗa iftila'i na shekara da shekaru. Amma babu wata rawa da malaman are malamai kungiyar malamai ta tashi ta taka ta tsaya tsayin daka don ta ga cewa lalle shugabancin Najeriya ya dawo ya fuskanci matsalar da mutanen arewacin Najeriya suke fuskanta. Saboda haka don sun yi kira a wannan yanzu sun yi kira ne kawai don sunansu ya fito da sauransu. Babu wani abu mun yi an yi ba ɗaya ba ba shi ba shekara 16 ba su taɓa fitowa sun yaƙi abin da yake faruwa a Najeriya ba. Ƙungiyar dattijan arewa tana faɗa dattijan arewa ne dattijan arewa ne amma matsalar arewa ai ba matsalar ta bace ko bata taɓa fitowa ta yaƙi matsalar arewa ta yi aiki a arewa ta shiga ta yi a mutu ko a yi rai don mutuncin arewa i dawo. Saboda haka duka waɗannan biyu mu ajiye su. Bari mu koma Niger. Idan ka duba a Amerika ya taɓa faruwa shugaban kasar Panama in za ka tuna ai kawai a cikin kasar aka zo aka zaro shi aka tafo da shi kuma aka hukunta shi.
Manuel Noro yake kake magana
shi nake magana na farka gari sannan da kake maganar wai ai ba za a yi ba wani magic ko ba wani abin da za a yi irin wannan ya faru zaka ga yadda ake majid da yadda kuma ake yaki da yadda kuma ake tumbace shugaban kasa kuma ECOWAS za ta yi wannan aikin kuma za ta ci nasara kuma mutanen Niger ba za su taba shan wahala akan wannan abin ba hakali za su yi farin ciki da murna game da zanga-zanga da Egypt suka yi da Egypt suka fito suka yi zanga-zanga ƴan siyasa suna da kwarin gwiwa suna waje da su aka fito aka yi wannan zanga-zanga aka yi iyayi har sai da suka ci nasara kaga wannan abubuwa duk gabaki ɗaya in ka duba gaba ɗaya mulkin mallaka ne mulkin malaka'u kuma kidnap wanda za mu yi kira saki kidnap domin cikakken ta'addanci ne sojojin jamhuriyar Niger suka aikata wa mutanen Niger kuma sun jaɓushe mutanen Niger kuma sun jaɓushe Niger kuma sun kawo wa Niger cikas don haka in muna maganar shi da ijuyin mulki yana ganin cewar zai iya taransa ne to ya za mu yi da ran bazon da mutanen bazon da waɗanda aka kame a hannunsu ya za mu yi da ransu ko kuma da bazon da shi shugaban ai duka ƴan Niger amma ran bazon da makarraban bazon da gwamnatin bazon duka baki ɗaya suna cikin hatsari kuma wanda yake fitacce ne bai isa ya koma Niger ba domin a yau suna farautar duk wani aka san makarraban gwamnatin bazon ne mun fara fita daga annobar kidnapping mun fara fita daga annobar Boko Haram mun fara to yanzu mun zo a annoba irin ta juyin mulki wadda karshe duk wannan maganganun da muke za mu zo ana cinikin mu kamar da ake cinikin dawa a kasuwa
to madalla shi idan gaskiya har Najeriya ta nace sai ta hana wannan juyin mulkin da aka yi kuma tana da ƙarfin sojin da za ta sa a yi haka din me yasa ta Najeriya ba ta yi kokari ta ga bayan mutane da ke jagoranta sace-sace mutane a Najeriya ba irin su Bello Turji su dan karami su Ada Alero su dan goban daji da dai sauransu sannan a cikin shiri mai zuwa kuma za ku muku misali yadda Amurka ta tura sojojin ta zalata daga nan Amurka har zuwa can kan iyakar Najeriya da Niger wajen da Sokoto suka je suka kwato ne ba Amerika da yan ta'adda suka sace sannan kuma za ku ji martani da masu cewa ai Bola Tinubu bayar da Lagos ne wanda bai san komai ba game da alaƙar arewacin Najeriya da jamhuriyar Niger alaƙa ta kusa da kusa to yanzu kuma muna so mu yi godiya da su bakin namu shi Sha'abu Mungadi da kuma Jibrin Zakari ta da shi Nasiru Adamu Kabo ke da mana Abuja da ya shirya muhawarar nan a madadin Salimu Mustafa Sokoto ke muku ban kwana sai rana wuce don Allah ya kama ku huta lafiya